أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باب شكا دان أدم يا كي قولوا لوا كوكومو تي يا كي ونمت أي مي كرما ناكاو بس أبو ونتي قبا ونن دنيا ونغين دان أدم ya kai wannan duniyar ma saboda kere-keren shi bata ishe shi ba sai dai fara yin bincike zuwa wasu duniyoyin daban mun ga yadda dan adam ya maida abubuwan da da ba su yiwa suka zama suna yiwa a wannan lokaci mun ga yadda dan adam ya kai har lokacin da zai kirkira abin da ya kira wato yin jari saka jarirai a kwalba ko kuma ma a yi jaririn ba tare da uwa ba mun ga yadda dan adam ya kai matsayin kirkiran makami na kare dangi a dukkan fagage na rayuwa duka waɗannan abubuwa sun sanya da yawan mutane sun maida hankali a wannan lokaci na duniya baki daya suna kira zuwa ga kabarce ma Allah madaukakin sarki ganin cewa dan adam shine yake yin abubuwa da yawa waɗanda wato basu ma zo a hankali na waɗanda suka gabata ba wasu dalilan haka suna ganin cewa lokaci yayi da za a yi watsi da addini a fuskanci rayuwa saboda dan adam shine mai fada aji to wannan darasin da zamu gabatar da su insha Allah a jere duka zamu yi su ne akan wane ne ke da fada aji a cikin rayuwar dan adam shin wayannan abubuwa da mutum yake ganin cewa ya kai na matsayi tabbas ne shi din ne yake yi kuma tabbas ya isa zuwa ga kololuwa shin koko ubangiji subhanahu wataala a kowane lokaci shine mai fada aji a cikin rayuwar dan adam abubuwa ne da zamu amsa insha Allah amsan zai fito a karshen darasin da zamu gabatar na wato jerin waɗannan shirye-shirye amma dai zamu bi abin a takaice tsari na ilimi kamar yadda malamai da yawa suka jagoranci al'amarin zai zama jumla wato jigon abin da zai jamu a wannan lokacin shine littafin marigayi shahid Dr. Ramadan Al-Buti wanda yake magana a takaice akan man huwa sayyidul qadar fi hayatil insan ana wane ne shugaba mai fada aji a cikin rayuwar dan adam wanda yake ganin cewa ya kai wannan matsayi na kololuwa a dukkan fagagen rayuwa musamman a wannan lokaci zamu iya cewa lokacin da zamu gabatar da wannan shirin zai zama mana wani muqaddima wanda ke nuna cewa felan dan adam akwai sauransa a daidai wannan lokacin da muke fuskantar matsala na annoban COVID-19 wato coronavirus wacce wata jarabawa ce wata halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala ta gagara duk abin da dan adam yake tinkaho da shi nan ya mallaka na karfin soji karfin tattalin arziki karfin ilimin technology duka dan adam yanzu ya zama baya maganin waɗannan abubuwan yanzu da yawan waɗanda suka ɗaga muryarsu suke ganin cewa lokaci ya yi da za a manta da wani abu sunan shi addini ba wani abu sunan shi ubangiji ko Allah duk a wannan lokacin sauransuna sun kasa su tabbatar da samuwan kansu babu shakka a daidai wannan lokacin za mu iya cewa lokacin kanshi ya share mana fage na mu fito da wannan karatu mu kuma yi bayani a takaice saboda komai ya ƙara fitowa ta yadda za mu ije komai a gurinsa mutane su gane cewa lallai wannan abu yana da matuƙar muhimmanci wato ɓangaren addini amma dai ba za mu yi daga malam masallaci mu tabbatar da wannan muhimmancin ba sai akan wasu ƙa'idoji na ilimi wanda za mu fara tafiyar namu daga yau har ya zuwa ranar da za mu kammala wannan darasi wanda za mu ga cewa felan abinda muka sanya a gaba ɗin natijarsa ta fito shin ɗan adam ɗin ne ko kuwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai tacewa a cikin rayuwar wannan bil'adama kafin nan bari mu fara da abin da ya shafi wato ka'idoji na wannan rayuwar wannan rayuwar da muke ganinta tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi dan adam akwai wasu abubuwa wanda suke tabbatar tune ba sa canzawa su ake kiransu da wato annawamit tsabita ko kuma athawabit wanda ba sa canzawa duk tsawon zamanin nan tun ran da aka fara su ba su taɓa canzawa ba akwai kuma wasu abubuwa waɗanda suna canzawa wannan shine halta wato ko kuma wani wato haɗin gambiza na rayuwa idan rayuwa ba ta tafi ba sai akan haka akwai abubuwa wanda suke su ne asali duk abin da za a yi a baya sai dai a yi wato kwaskwarima a dan gyara shi a dan mai da shi ya zama ya yi alaka da zamani amma canzawa ba a yi kwata-kwata tabbas babu shakka wannan shi ne abin da muke so fara jawo hankalinmu a kan waɗannan abubuwa waɗanda wato ba sa canzawa a farko sannan kuma mu ga abubuwan da suke canzawa mun riga mun san cewa a cikin abubuwan da ba sa canzawa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala tun san da ya yi ɗan adam wato kuma kowane hankali ya sani akwai abubuwa masu yawa wanda kowane irin canji ba za ka iya samun shi ba tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci duniya tsarin falaki na duniya ma'ana fitowar inda za ka ga cewa tsarin shekara akan yi shekara ya je ya zagayo haka a yi shi wata ma ya je ya zagayo haka wata watanni su yi ta tafiya haka kuma rana awa 24 haka kuma wannan shekarar za ka ga cewa tana ɗauke ne da wasu wato lokuta lokacin damina lokacin dari lokacin bazara duka waɗannan abubuwa ne na falaki wanda ba za su taɓa canzawa ba ma sa canzawa tunda aka yi ɗan adam haka suke duk cigaban da ɗan adam ya kai bai kai matsayin da zai iya wato kawo wani sauyi a cikin ya ce bari yau shekara ya mata canza mata kwaskwarima ya samar da ita da wani abu ko kuma bari ya canza kwanakin wata ko awa 24 na rana bari ya canza su a baka taɓa ji ba ko kuma za ka taɓa ji ba haka ɗan adam tun lokacin da yake a wannan duniya aka samar da shi yana neman abinci yana wahala saboda ya nemi abinci ya wahala saboda ya samu abincinsa rayuwarsa ba za ta taɓa tsayawa babu abinci babu abin sha ba kuma ba mu taɓa ganin malamai sun yi ko da yunƙuri sau ɗaya su yi hanyar da za su sa ɗan adam ya zama baya buƙatar abinci baya buƙatar abin sha ba babu shakka kowane lokaci yunwa da ƙishi wasu abubuwa ne waɗanda suke tare da ɗan adam su ma ba sa canzawa kuma ko tunanin a ce bari a yi wani abu wanda zai nisantar da ɗan adam daga wannan wato shuuri da yake yi ba ma a taɓa yi ba haka ma idan muka lura cewa tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da ɗan adam a wannan doron ƙasan babu inda yake komawa ya nemi abincin shi ko abin shan shi sai a ƙarƙashin ƙasa ta hanyar noma ya kokari ya nemo abin da zai ci ba mu taɓa ganin cewa ya mai da hankali zuwa ga wani abu bare ya sana'anta abincin shi ko makamantan irin waɗannan ba haka ma idan muka lura za mu ga cewa tun sanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ɗan adam to yana nan yana ƙarƙashin tsarin nan ne na haife shi cikin rauni ƙarami ya kuma je ya kai wani marhala na ɗan ya fara matashi saurayi dattijo tsufa da kuma rauni har ƙarshe ma da mutuwa ba mu taɓa ganin ɗan adam ya canza a cikin wannan tsarin ba tunda Allah subhanahu wa ta'ala yake mutuwa haka mutuwa take ba ta taɓa wato barin ɗan adam ba kuma taɓa ganin cewa wani yunƙuri na cewa bari a kawo ƙarshen mutuwa a doron ƙasa ba saboda ma ƙwaƙwalwa ba za ta kai irin zuwa ga wannan matsayin ba kuma mun riga mun ga cewa ɗan adam a hanyar da yake bi wurin ƙara yawa ma'ana yawan shi da tabbatar da nau'insa ba shi da bambanci da sauran dabbobi yanda dabbobi suke yi su tabbatar da nauyin wato tabbatarsu duka haka suke ba wani bambanci tsakanin shi da su kuma bai taɓa tunanin bari ya canza ya samar da wani hanya na samar da mutane wanda za su ci gaba da rayuwa a wannan doron ƙasa ba duka waɗannan sunoni ne na rayuwa wanda ba sa canzawa ƙwarin gaske haka kuma idan muka zo ga mutuwa nan tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi duniya mutuwa ita take ɗauke rayuka take ɗauke mutane ita ne sanadiyyar barin mutane duniyan nan ɗan adam bai taɓa tunanin cewa bari ya ƴanta kanshi daga ƴancin wannan abin da yake ƙi wanda baya so ba kuma ɗan adam yana son wannan rayuwar ba amma ko bai taɓa tunanin cewa bari ya ƙoƙari ya fita daga cikin wannan tsari na rayuwar ba waɗannan duka sufofi ne waɗanda a cikin wannan rayuwar su taɓa canzawa ba tunda ɗan adam yake bai taɓa samun kanshi a wani yanayi wanda ba waɗannan ba saboda waɗannan abubuwa ne subhanahu wa ta'ala ya halicce su a matsayinsu na ginshiƙai ne na rayuwa canza su ba shi yiwuwa ga kowane irin mahalitta. Ba zai yiwu ka canza su ba, ba zai yiwu ka canza fasalin shekara ba, ba zai yiwu ka canza tsarin yadda kake jin yunwa, kake jin kishi da kuma bukatun ka zuwa ga ruwa da abinci ba. Ba zai yiwu ka canza tsarin yadda dan adam yake samuwa a wannan duniya a matsayin jariri mai rauni zuwa matashi a yaye shi ya kai wato marhalin sarautaka, ya kai har zuwa lokacin da zai tsufa ƙarshe ya mutu ba. Wayannan sufofi ne na rayuwa waɗanda ilimi baya iya canza su, ba kuma ya iya kawo wani sauyi na azo a gani a cikin su ko ta wani irin hanya. Saboda haka idan muka rike wannan insha Allah a karatu na gaba za mu dasa inda za a gane cewa fa'ilan kuma akwai wani bangare a cikin wannan sashi na rayuwa. Wannan bangaren ko shi ne wasu abubuwa da dan adam zai iya kawo sauyi a cikinsa, wanda dama mun gaya muku abu biyu ne: akwai tabbatattun abubuwa, akwai kuma masu canzawa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu zuwa darasi na gaba inda za mu gina daga wannan gurin. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya datar da mu da kuma ƙara mana ilimi da basira, ya shiryatar da mu cikin bayansa waɗanda yake shiryatarwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.